Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lola FM da kuma Niyar dake birnin Kwami. Za ku iya sauraron mu ta Alpha Radio dake Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashahausa.com. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya yau asabar 4 ga watan janairun shekarar 2020 Aminu Buhari Auna ce tare da Sarfil Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna tana gudanar da binciken fashewar wata tukunyar iskar gas da ta yi sanadiyar rasa rayuka za mu kuma kawo muku shirin jawabai daga dattawa da Ibrahim ka almasi karfa ke shiryawa amma kafin nan ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta yini
jama'a barkanku da wannan dare ga cikakkun labaran duniya kasar Chadi ta kawo karshen aikin sojojin ta na yaki da kungiyar Boko Haram a Najeriya da ya kwashe watanni kuma ta janye sojojin ta 1200 kan iyakokin kasar a yau asabar ne magana da yawun sojojin kasar ya fada wa kamfanin dillancin labaru na AFP sojojin mu ne da suka je domin taimakawa Najeriya watanni da suka gabata suke dawowa gida sun kammala aikin su Colonel Azim Bernardo ya fada wa AFP ya ci gaba da cewa yanzu haka babu sauran sojojin mu da suka rige a Najeriya amma duk da haka babban hafsan hafsoshin sojin Chadi General Tahir Elda Tahiru ya ce idan kasashen dake yankin waɗanda suka taimaka wa dakarun hadin gwiwa suna cikin wata yarjejeniya to da alaman za a iya aikawa da ƙarin sojoji Wunge Boko Haram da ta fara ta'addanci a Najeriya sama da shekaru 10 da suka gabata inda ta yi sanadin mutuwar mutane akalla 35,000 tashin hankalin kuma ya yadu zuwa kasashen makwabta da suka hada da Chadi da Niger da kuma Kamaru Dabban mutane ne suka haukan tituna a birnin Bagadaza yau asabar domin nuna juyayi kan mutuwar babban komandan sojojin Iran da shugabannin sojojin Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin sama da Amurka ta kai wanda ya haddasa zaman tsadar a yankin gabas ta tsakiya mai fama da tashin hankali Prime Minister Iraki Abdul Abdul Mahdi ya shiga jerin masu juyayin lokacin da ake tafiya kai gawarwakin yawancin wato masu matsin suna tafiya suna fadin cewa mutuwa ga Amurka da Amurka babbar shedani ya ce haka kuma akwai mutane da yawa daga cikin masu makokin suna sanye da bakayen kayan da sojojin dake biyayya ga General Qasem Soleimani shugaban rundunar juyin halin Iran bayan da aka dauki gawarsu yau asabar daga lardin Khuzestan na Iran za a dauki gawar Soleimani gobe Lahadi idan Allah ya kai mu zuwa babban birnin Mashhad mai matukar daraja ga yan Shi'a kafin a dauki gawar zuwa birnin Tehran inda za a binne shi ranar Talata a garin haihuwarsa na Karman to labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yau asabar kasar Kenya ta ce ta fara feshin maganin kwari a kananan hukumomi uku dake arewacin kasar domin tunkarar mamaye fari da yanzu haka suka fara illa ga kayan amfanin gona a makwabtan kasashen Somalia da Habasha a wata sanarwa da aka fitar gwamnatin kasar ta ce gungun fari sun fara tsallakowa daga kasar Kenya tun ranar 28 ga watan Disamba zuwa kananan hukumomi uku da suka hada da Wajir da Marsabit da kuma Mandera yanzu haka fari sun lalata kayan amfanin gona a gonakin da suka kai hektar 70,000 a Somalia da Habasha sun kuma haifar da barazanar samun karancin abinci a kasashen wannan shine mamaya fari mafi muni da aka taba gani cikin shekaru 70 a cewar kungiyar abinci da aikin gona ta Majalisar Dinkin Duniya wato FAO a takaice daga ƙarshe kasar China ta mai gurbin ofishin wato shugaban ofishin harkokin diplomasiya ta dake Hong Kong wanda shine babban mai mukamin siyasa dake zauna a yankin dake ƙarƙashin China biyo bayan kwashi sama da watanni 6 ana zanga zangar kin jinin gwamnati wanda yawancin lokuta ke zama tashin hankali Hukumar kula da ayyuka da tsare-tsaren ƙasa ta China ta kafe a shafin ta na yanar gizo da yammacin yau Asabar tana cewa Wang Himin wanda yake rike da mukami tun shekarar 2017 amma ya gurbin sa da Lu Honan mai shekaru 65 wanda har zuwa watan Nuwamba shine babban jami'in a jam'iyya mai mulki a arewacin lardin Shanxi Kamfanin jallancin labaru na Reuters ya fitar da rahoto tun watan Nuwamba kan cewa China na duba yiwuwar mai gurbin Wang kallamarin kasa shawo kan tashin hankalin da ke faruwa a Hong Kong da ofishin harkokin diplomasiya China ya kasa yi wanda shine mafi muni tun lokacin da Birtaniya ta mika yankin ga kasar China a shekarar 1997
Hashim Gumel kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Nigeria yau Asabar ne wata tukunyar iskar gas ta fashe a jihar Kaduna ta kuma haddasa asarar rayuka lamarin da gwamnatin jihar ke cewa har yanzu tana gudanar da bincike akai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Isa Lawal Ikra
Har yanzu a cikin daren nan mahukunta sun ce ba su samu takamaiman alƙaliman waɗanda suka riga mu gidan gaskiya biyo bayan fashe wata tukunyar gas a gurin da ake siyar da tukunyar gas din ta barauniyar hanya ba da misalin karfe 1:30 zuwa karfe 2 na ranar wannan asabar ne dai a yankin Saban Tisha dake karamar hukumar cikin na jihar Kaduna aka samu abin da ya firgita al'ummar jihar biyo bayan fashewar wasu tukunyar gas wanda wasu shaidun gani da ido suka ce wanda aka baiwa jiran aikin sai da gas din ne ya samu tuntube don bai saba ba sai dai kuma gwamnatin jihar Kaduna ta ce har yanzu bata tattara alƙaluma na anaskar ga mu gidan gaskiya da kuma abin da ya jawo wannan fashewar tukwanan gas ba Malam Samuel Aruwan shine commissioner tsaro da harkokin cikin gida na jihar Kaduna.
Har yanzu da muke wannan magana muna bincike amma abinda muka gani shine kamar haka tukunya ne na iskan gas a inda ake sai da ita iskan gas kan anane abubuwan suka fashe hakannan da suka fashe kuma ginin baki daya ta kama da wuta mutane kuma suka ji rauni bakin ciki kuma wasu suka rasa rayukansu to kaji wannan shine abin da ya faru kuma muna nan muna aikin domin mu duba ginin da kuma sauran wurare ko za mu samu sauran mutane wanda suke makare a wannan ginin da kuma wasu da suka ji rauni amma ko an gano adadin wanda suka rasu zuwa yanzu dai da muke wannan maganar ba mu da adadi a hannu domin ba mu gama wannan aikin ba wanda suka ji rauni wanda muka samu garzuwa da su zuwa asibiti
rahotannin kafafen sada zumunta suna cewa akwai wani farfeso
ne abinda muka sani dai lallai kan akwai mutane wanda suka rasa rayuka su ba mu da kullumi a yanzu inda za mu yi magana sai mun gama wannan aikin da muke yi
amma suna da rijista su wannan cibiya to
kamar da ka sani muna nan dai muna bincike kamar na gaya muku kuma in Allah da za a ciyar da gare mu idan aka gama abin da muke amma dai amma bakin ciki shine gaskiya dai kam akwai mutane wanda suka rasa rayukansu akwai wanda suka ji rauni kuma iyalan da suka rasa yan uwansu muna masu jaji abin da ya mana jaji ba
shi ma dai kansulan da ke wakiltar al'ummar yankin Sabon Tashin da waɗannan tukwane suka fashe Mr. Danaka James Kogi ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da yadda wannan abu ya faru
kun sani dai suna hakan sai da gas inda bai kamata ba kamar shago ne haka hada wajen koyon sayar da gas kuma akwai kamar gidaje ne ke wajen residential ne to abun ko iska ne ko zafin rana ne ko ya abun wajen ya kama wuta gaba daya to mutanen da aka suka samu tsaruka an kawo su wani asibiti na general na sabon tasha din kuma raunukan da ya samu ba da yawa ba aka discharge nashi
an ce wasu da yawa sun rasu
ba ma iya fadin mutane nawa ne tunda yanayin kawokin ma an kwakwaso su ya kara tadawa ba ta ga tantance wannan wayewaye aka yi wannan wannan ba ka hada su kula a jokuna aka kai su mortuary
adadin
can mortuary na je wajen dazin aka ce mu suna yin kamar mutane suke wajen shida ko biyar ba tabbataccen numban da za ki je wani
waɗanda ba su da lafiyan fa
wani ba su da lafiyan su uku ne a nan jana na sabon tasha
Mr. Idibia Gabriel dan yankin sabon tasha ne kuma dan jaridan da wannan abu ya faru yana gudun tsaye
I saw a dilapidated body of one person to the edge we tried to take shot of those ones The security did not allow us. But before I left that place, I was able to count up to 6 and 7 casualty figures.
Har zuwa yanzu dai rindunar ƴan sandan jihar Kaduna ba ta hada alƙaluma game da abin da ya faru da kuma adadin wanda suka riga mu gidan gaskiya ko suka jikkata ba. Kamar dai yadda mai magana da yawo rindunar ƴan sandan jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ya tabbatarwa da muryar Amurka. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Nigeria.
Wayo arewa na bani tausayi Wayo arewa ƴaƴan arewa na bani tausayi Sarki da Umaru dan zarewa waka ce zan wa ƴaƴan arewa Wayo arewa Wayo arewa Munaji muna gani ƴan arewa za a nakar sa yankin arewa Wayo arewa Wayo arewa Wayo arewa Munaji muna gani ƴan arewa za a nakar sa yankin arewa Da sunan mamallakin masu mulki sarkin da kai kayo Mutane Alajanu har malaiku duka kai kayo Ya Rabbana ka horin basira wa baci zanayo Zan fadakar da duk al'umar mu bi ma'ana mutanen arewa Wayo arewa
A kai da Isa Lawal Ikira da wannan rahoton Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka Yanzu kuma sai shirinmu na gaba da Ibrahim Ka Almasi Garba ke shirya muku jawabi daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da shigowa sabuwar shekara da kuma saki saduwa da ku a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Bariyana na ta kudirin yaki da cin hanci a sakon sabuwar shekara da nuna san ba zai nemi tazarce karo na uku ba
mutane ba wawaye bane sun lura sun ga ana rike amana shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda sakura su ce bari mu gani ga alama haiyo ba alanan zai tsaye aiki
kakakin hukumar jami'o'in Najeriya NUC Ibrahim Yakasai yayi bayani masu ƙarfi cewa sun kai matsayin farfesa 100 a jami'o'in
yo jami'a in jami'a mun kama jami'a ta ce maka farfesa bane ai zan hura ta
EFCC ta tsare Shehu Sani da tuhumar karbar dala 20,000 don kamun kafa wajen shugaban hukumar Sani dai ya saba azama yaki da cin hanci
wannan committee dan taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan 8 su suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da mutanen da suke hudu da su
Najeriya na nazarin yiwuwar aiki da takardar kudin ECO ta kungiyar raya tattalin arzikin Afirka ta Yamma Nasura da Maili Kaya murar Amurka daga Abuja
Kade to kamar yadda aka sani dai mun yi bankwana da shekarar 2019 kuma har mun tsoma kafa a shekarar 2020 saboda haka a maimakon ku ji jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba yau za a ji bitar jawaban da aka ji ne a shekarar 2019 da muka yi bankwana da ita
suna da Professor Dauda Isha ni professor ne da fannin aikin gona ko kuma noma ya karanci noma inda na yi degree guda uku a jami'ar Ahmadu Bello da ke samun rinjaya a ɓangaren aikin noma, kuma ni haifaffen jihar Kaduna ne ƙaramar hukumar Ikara a arewacin Najeriya. A yanzu ina koyarwa ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke samun rinjaya a ɓangaren aikin noma da kiwo. Kuma abin da nake so in faɗa a nan ga musamman jama'armu na arewacin Najeriya kan mahimmancin zaman lafiya shine, idan akwai zaman lafiya a arewacin Najeriya nan, za mu ga cewa ni kanmu jin daɗinmu da walwala zai ci gaba ko kuma zai dawwama musamman a harkokinmu na yau da kullum.
To assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wato batun maganar zaman lafiya musamman a jihohin Arewa da kuma Najeriya baki daya wajibi ne a gare mu a matsayin da mutane masu hankali masu tunani waɗanda Allah subhanahu wataala ya yi musu albarkar zama a Najeriya, ya kamata su shiga teke mu munna su. Wato muna fama da matsalolin da dama kamar da kowanne mu ya sani. Yanzu akwai matsalar Boko Haram, akwai matsalar makiyaya da manoma, akwai matsalar yan ta'adda masu farar ma jama'a wato a gidajensu su sake su tafi da su, akwai yan ta'adda masu sake jama'a kuma kan cikin da sauransu, sannan ga rikicin kabilanci daban-daban da na addini. Babban matsala ma shi ne ana samun matsala ma na shugabanni wanda yake yan siyasa waɗanda su ba su ma san alƙiban da ake ciki ba yanzu. To wannan matsalolin matsala ce wadda yake idan ba a sanya da ni da kai da ko mun zo nan mun nutsu mu jagorancin wannan aikin da muke don a samu wannan, wallahi ina mana tsoro nan gaba yadda ƙasar mu za ta kasance. Wajibi ne gare mu mu san cewar wato Allah shi ne yake bai kowanne daga cikin mu.
Ina yi muku sallama a cikin sunan Yesu Almasihu. Ni ne Rabban Murtala Masu Dangora, mataimakin shugaban ƙungiyar Kiristoci ta ƙasa tarihin jihar Kano. Allah a cikin hikimarsa ya sanya mu kasance a ƙasa ɗaya duk da bambance-bambance na harshe, ƙabila, jinsi, al'ada da addini da ke tsakaninmu. Haka Allah yake son ganinmu. Muna karanta yadda Allah ya rarraba harsuna ‘yan Adam a littafin fara sura 11:7-9. Da Allah ya zo mu kasance da harshe ɗaya, al’ada ɗaya, addini ɗaya, ko imani ɗaya, da haka muke. Amma a cikin hikimarsa ya bar mu cikin waɗannan bambance-bambance. Muddin muna so mu ci riba zama tare, dole ne mu darjanta juna, mu riƙa fatan alheri ga juna, mu riƙa faɗa alheri ga juna, mu riƙa ganin kimar juna, mu daina ƙyama ƙwarƙwarta juna. Babu wata riba da rigima, rikici, faɗa, tozarta juna ko kashe-kashen juna zai kawo mana sai dai da na sani. Yesu Almasihu ya yi zaman lafiya da kowa, kuma ya koyar da zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin mu mabiyansa da sauran mutane. A littafin Romawa sura 12:14-17, Ubangiji ya ce, ku sawa masu tsananta muku albarka, ku sa musu albarka kada ku la'ance su, ku taya masu farin ciki farin ciki, masu kuka kuwa ku taya su kuka, ku yi zaman lafiya da juna, kada ku nuna alfarma sai dai ku miƙa kanku da aikata ayyukan tawali'u, kada ku aza ku kanku ku masu hikima ne, kada ku rama mugunta kowa da mugunta, ku yi ta lura al'amuranku zama daidai a gaban kowa. Ya ku ƙaunar juna, kada ku yi ramuwa sai dai ku bar wa fushin kanku a rubuce ta cewa ramuwa ta wace ni zan saka in ji Ubangiji. Har ma in maƙiyinka yana jin yunwa ka ci da shi, in yana jin ƙin ruwa ka sha da shi. ‘Yan uwana masu bin Yesu Almasihu da sauran mutane jama'ar wannan ƙasa musamman arewacin Najeriya, ina muka samu koyarwar tashin hankali, ina muka samu koyarwar rashin haƙuri da rashin gafartawa? Yesu Almasihu ya ce a cikin littafin Matta sura 5:39, ina gaya muku kada ku ji a cuce ku, amma in wani ya mare ta a wannan kunci ka giya masa ɗayan kuma. Bugu da ƙari, a littafin Ibraniya sura 14, sura 12 aya 14, Ubangiji ya ce, ku himmatu da zaman lafiya da kowa, ku zama a tsarkake in banda kuwa ba wani wanda zai ga Ubangiji.
أعوذ بالله من شأن بسم الله الرحمن الرحيم زامو تشي إن الله وإنا إليه راجعون حالا دمكي تشي أريوشن نيجيريا أبن ياوش مصالي دومن دا أكن شي أكن يبتشي دي إدو إين توغفيا نمبا ما إدو إين أكي بتشي دي شي دي إدو بي أكي بتشي دومن با مدى أمين شي أكو أحجدا كو أحنيا كو أوفيس كو أغونا أنا شكو ونياني حاسلي أبن دي أبن دي جهر زمبرا yankin Katsina da zuwa su Adamawa zuwa su Maiduguri Yobe da sauran wajen manya-manyan garuruwa na shiyan arewa babu aminci da yanki wasu yankuna na jihar Kaduna sakamakon waɗannan mutane da suke harhare wanda ake fadin Filani to ni kuma sai in dan kalubalantar ba duk da za a ce Filani amma ba dukan su ba to lalalalle kan inda mahukunta za a ji shawara harkan tsaro fa ya lalace kuma tun daga lokacin da harkan tsaro ya lalace aka ce harkan tsaro ko ba takadda ne da ba kwarewa ba a da a harkan tsaro lalle kwarewa ne domin in kun lura a da lokacin da muke da ɗan doka ai ba boko suka yi ba amma suna da basira game da harkan tsaro su suke zaune da mutane a cikin al'umma kuma sai in ga kaman su ƴan siyasun arewa tamkar ba su damu da halin da muke ciki ba
Suna na Agwamizire Reverend Dr. Isaac Azi Wakili babban abin da nake so zan dauki wannan zarafi ne gargaji domin da zaman lafiya tsakanin mu yare da abinai da muna wannan karkashin wannan state da na Najeriya gaba daya na gani cewa mun manta da inda muka fito gama Allah ya yi mu ya aje mu a wannan kasa fanni daban-daban yare daban-daban addinai daban-daban Allah ya ce ya yi mutum a kamaninsa sai bambanta wannan biron wannan bayare wannan Fulani wannan Bahaushe ko wannan Angas ko wannan kaza wannan kaza ba dukkan mu a kamaninsa addini kuma sun rai ne yare yarin da Allah ya mana sun Allah ne
Salamu alaikum masu sauraro mu a wannan lokaci sunana Alhaji Garba Suleiman madakin Samanaka a nan masarautar a Samanaka a karkashin Lera local government wannan kira ne nake yi da murya mai nauyi akan al'amura da ke faruwa a ƙasar Najeriya musamman ma mu a arewacin Najeriya irin wannan abubuwa da ke faruwa na kashe-kashe sace-sace yayawa ya kamata mu 'yan arewa da Kirista da Musulmi da Bafulatani da duk wani kabilan da ke arewa mu zauna mai karatun tanatsu tun ma ba ga matasa ba
a Najeriya musamman al'umman mu na arewacin Najeriya Allah ya kawo mu wani yanayi na lokacin siyasa kuma a matsayin mu na shugabannin addinai dole ne mu yi tsokaci mu yi huduba domin mu ga yadda kasan nan za ta zama daya za a tafi komai tare ba tare da an sami wani matsala ba kalubale da na gani yake faruwa a cikin wannan kasa tamu na Najeriya bai yi mani daɗi ba ko kaɗan kuma ya zama mani dole a matsayina na shugaban addini in yi tsokaci in ji hankalin 'yan siyasarmu waɗanda suke cikin harkar siyasa a ƙasarmu ta Najeriya. The Voice of America.
jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa muna son mutane mu da fahimci juna kuma in ba ku misali yanzu nan anan waɗansu watanni nan Fulani ne fa masu tallar nono Fulani masu tallar nono kinnafa Fulani suke tallar su kai to ka ga maganan a ce wai Fulani suke kinnafa ana sanar Fulani ba dukkan ba Fulani ne mai kinnafa ba kowanne ba ne akwai na kwarai akwai mu ko shi al'umma ana samun haka nan babu al'umma da zaka zo ba a cikin ta baka samu mutumin kirki ba al'umma da zaka zo a cikin ka samu mutumin banza ba to ba za ka yi ka mutane ta yi kan kadanya ba kace duk al'umma mutanen banza ne to kai in ka kana maka zo mai adalci ba adalci shine ka aje magana in ka
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya a madadin wanda ya hada mana sautin Salamon Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Na yi imani ga Allah da ya halice ni cewa kudade sun bata in ma ba su fi wannan da ake magana ba.
Ko an samu zalunci ko gazawa sai mu zo musu ido
ba zai yi ba
saboda yanzu mutane mu in an yi wani abu kadan za a je a fada marugaji a ita kace su a banza ko kuma a ce kashe kashe kuma ya tashi tsakanin mu da wasu mutane
idan muka fita zanga zanga ba mu jin dadi fa da ake mu ne
Masu raro ku kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Litinin da misalin karfe 6 na safe a gugun Najeriya Niger kamar da Chadi ko kuma karfe 5 na safe a gugun Ghana domin sauraron shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan ce wuka ba ta huda shi shirin dake bin sawun batutuwa da suka hada da rashin gaskiya fata dukiyar gwamnati ko danna haƙin mutane za iya sauraron maimaitin shirin ciki da gaskiya a duk ranar Talata da misalin karfe 8 na hantsi ga masu rarren shirye-shiryen murya Amurka da ke a jamhuriyar Niger za su iya kama mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai
to jama'a kafin mu karkare shirin namu ga takaitattun labarai
to a takaice kasar Chad ta kawo ƙarshen aikin sojojin ta na yaki da kungiyar Boko Haram a Najeriya da ya wato wanda ya kwashi watanni ana yi kuma ta janye sojojin ta 1200 daga kan iyakokin kasar a yau Asabar mai magana da yawun sojojin kasar ya faɗa a kamfanin dillancin labaru na AFP sojojin mu ne da suka je domin taimakawa Najeriya watanni da suka gabata suke dawowa gida sun kammala aikin su a cewar Kanal Azim Barnoda ya faɗa wa ABC Ya ci gaba da cewa yanzu haka babu sauran sojojin mu da suka rage a Najeriya. Dubban mutane ne suka hawo kan titina a birnin Bagadaza a yau Asabar domin nuna juyayin su kan mutuwar babban komandan sojojin Iran da shugabannin sojojin Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin sama da Amurka ta kai wanda ya haddasa zaman ɗarɗar a yankin gabas ta tsakiya mai fama da tashin hankali. Prime Minister Iraki Abdul Abdul Mahdi ya shiga jerin masu juyayin lokacin da ake tafiya kai gawarwakin yawancin suna tafiya suna ta faɗin mutuwa ga Amurka suna kuma cewa Amurka babbar shedani ya ce. Yau Asabar kasar Kenya ta ce ta fara feshin maganin kwari a kananan hukumomi uku da ke arewacin kasar domin tunkara mamayar fari da yanzu haka suka fara illa a kayan amfanin gona a makwabtan kasashen Somalia da Habasha.
Kamar sauraro baki daya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin Sarfi da Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa da Hailu Haili da ya bada umarni sai injiniyan mu da ya daidaita mana sauti Carl Sterling da ma sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa a cikin wannan shirin Amina Buhari Auna ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC